This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Talata 29 ga watan Satumba na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko dai ga kanan labarai.
Sojojin Burkina Faso sun rufe duk hanyoyin da ke kusa da fadar shugaban kasa a babban birnin kasar. Shugaban rukun kwariyar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, Catherine Samba Panza, ta bar taron shugabannin duniya na Majalisar Dinkin Duniya da ake a nan Amurka ba shiri. Majalisar Dinkin Duniya da masu aikin agaji a Yemen sun ce yawan mutanen da suka rasa rayukansu a sanadin harin bomabbai ya karu.
To Allah ya kiyaye. A shirin namu na yanzu, za mu sake haɗa ku kai tsaye da abokin aikinmu Mahmud Lalo da ke birnin New York yanzu haka, inda ake ci gaba da gudanar da taron Majalisar Dinkin Duniya na shekara-shekara. Zaman 'yan majalisar Najeriya kenan wanda aka yi yau Talata dan anjima kaɗan za ku ji dalilin wannan dogon turancin da kuma yadda aka karki. Muna kuma ɗauke da rahoto akan tsige da kuma naɗa sabon gwamnan jihar Difa a can Jamhuriyar Nijar da gwamnatin ƙasar ta yi. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Halima Jimrau ta shirya za ta kawo. Amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sojojin Burkina Faso sun rufe duk hanyoyin da ke kusa da fadar shugaban kasa a babban birnin kasar. Kwana ɗaya bayan da dogaran suka yi yunkurin juyin mulki suka ƙi ajiye makamansu. Wakiliyar muryar Amurka Emily Lopp ta aiko da rahoto daga Wagadugu inda take cewa ta gane wa idanta yadda sojoji ke saka kange kan hanyoyi a yau Talata, inda suka hana motoci da masu tafiya a ƙafa bin hanyoyin. Amma ta ce babu ƙarin harbe-harbe kuma mazauna birnin hankalinsu kwance yake yanzu. Ranar Juma'a ne dai gwamnatin wucin gadin Burkina Faso ta raba dogarawan juyin mulkin da makamansu wanda aka fi saninsu da 'yan ƙungiyar RSP. Dogarawan na RSP sun amince kan ajiye makamansu a wani ɓangaren wata yarjejeniya da aka yi ƙarshen makon da ya gabata wanda ya kawo ƙarshen juyin mulkin. Amma jiya Litinin 'yan mambobin RSP ɗin suka nemi tabbacin lafiyarsu da ta iyalansu kafin su mika makamansu.
Shugaban rukun kwariyar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, Catherine Samba Panza, ta babban taron Majalisar Dinkin Duniya da ake yi a nan Amurka ba shiri don komawa gida a dalilin sabon rikicin da ya balle a babban birnin kasar. Rahotannin daga birnin Bangui na nuna cewa an kashe mutane da dama a rikicin na kwanaki uku da ya barke tsakanin Kiristoci da Musulmai, sakamakon mutuwar wani mutum musulmi. Haka kuma fursunoni sun tsere daga gidan yari, mutane uku kuma sun mutu sakamakon taruwar jama'a a tsakiyar birnin na Bangui don yin zanga-zanga zuwa fadar shugaban kasar. Masu zanga-zangar dai sun ɗora alhakin tashin rigimar a kan rundunar kwantar da tarzoma ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wadda suka ce sun yi harbi a cikin jama'a. Tuni dai rundunar wanzar da zaman lafiyar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta musanta wannan zargin. Amurka kuma ta yi tar da rikicin, sannan ta yi alkawarin taimakawa kasar ta Afirka ta Tsakiya.
Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dinkin Duniya da masu aikin agaji na Yemen sun ce yawan mutanen da suka rasa rayukansu a sanadin harin bomabbai da jiragen saman kasar Saudi Arabia suka kai akan gungun masu halartar shagalin wani bikin ɗaurin aure da ake gudanarwa a kudu maso gabashin kasar Yemen ya cira zuwa mutane aƙalla 130. Sai dai kuma jami'an jiragen saman sojojin haɗin gwiwar da Saudi ke jagoranta dai sun jima suna kai hare-haren akan ƴan tawayen Houthi tun watan Maris. Sun kareta cewa su ne suka kai harin na jiya Litinin kan ƙauyen Wahija, a cewar mai magana da yawun sojojin Brigadier General Ahmad Al-Sayri, wanda ya kira wannan ƙage a matsayin ba gaskiya ba ne. Yaƙin da ake shafi shekara guda ana fafatawa ya taɓa mutanen da basu ji ba basu gani ba, wato fararen hula, a lokacin da mayakan Houthi suka kwace babban birnin ƙasar Sana'a, sannan suka shiga Aden da ke kudancin ƙasar. Hakan ne ya sa shugaban ƙasar Abdulrabu Mansur ya arce zuwa Saudiya, bayan hare-haren da sojojin haɗin gwiwar ke kaiwa ta sama da mayakan sa-kai masu goyon bayan gwamnati suka kwato birnin Aden, shugaban ya koma ƙasar a wannan watan. Ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a yau Talata cewar an kashe aƙalla mutane 2,355 cikin watanni shida da suka wuce. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta zargi duk ɓangarorin biyu da laifin kisan mutanen.
Burtaniya na shirin aikawa da sojojin wanzar da zaman lafiya har sama da 370 domin taimakawa sojojin ƙasashen Afirka da na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙoƙarin da suke yi a Somalia da Sudan ta Kudu. Prime Minister David Cameron ya fitar da sanarwar ne wato ta wannan taimakon a jiya Litinin a taron wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake yi a birnin New York, inda sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon da shugaban Amurka Barack Obama ke jagoranta. Majalisar Ɗinkin Duniya na tsammanin shugabannin ƙasashe guda 50 ne za su halarci wannan taron da kuma ba da ƙarin taimakon sojojin da suka yi aiki a faɗin duniya. Yanzu haka dai Ingila na da jimlar sojoji 290 a cikin wannan shirin na samar da sojan kiyaye sulhu, kuma kusan dukansu suna ƙasar Cyprus yanzu haka.
Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya ce an cimma yarjejeniyar shirin nukiliya da ƙasarsa ta yi da manyan ƙasashe shida masu ƙarfin faɗa a ji a duniya. Ya kamata ya zama wata alamar sabon zamani da zai taimaka wajen kawo zaman lafiya a Gabas ta Tsakiya. Ya faɗi haka ne a taron Majalisar Ɗinkin Duniya na shugabannin duniya da ake yi shekara-shekara. Ya ƙara da cewa cimma yarjejeniyar ba ita ce matsaya ta ƙarshe ba, amma ya ce ci gaban ya dace kuma ya kamata ya zama tubulin gina nasarori da za a samu nan gaba. Rouhani ya ce Iran ba za ta manta da takunkuman da aka ƙaƙaba mata ba, amma shi ma shugaban Amurka Barack Obama a nasa jawabin ya gabatar da kamin shugaba Rouhani cewar ya yi takunkumin da aka sa wa Iran ba wai na azabtar da ƙasar ba ne, har ma da gwada ko ƙasar za ta alƙiblata ko yarda da sharuɗin da kuma baiwa duniya damar tabbatar da shirin nukiliya na zaman lafiya ne.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To da farko bari mu fara da nan birnin New York a nan Amurka, inda ake ci gaba da babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara-shekara. Yau ma kai tsaye muna tare da Mahmud Lalo. Malam Mahmud, ko kana jin kana lafiya?
Lafiya kalau Maryam, ina jinki sarai.
To madalla ya New York, to me ake ciki yau kuma?
A to Maryam, yau abin da ake ciki dai an shiga rana ta biyu kenan yau a fara muhawara da ake a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ƙasashe daban-daban za su ci gaba ko kuma ce sun ci gaba ma da bayyana ko kuma gabatar da jawabansu a wannan fili. Yau akwai Chadi za ta gabatar da nata jawabin, kamar ma za ta gabatar karkiban ta je Najeriya sun gabatar da nasu jawabin, da sauran ƙasashe har da Amurka da take ɗaukan bakuncin wannan taro. Sannan Maryam, ina so in jawo hankulan masu sauraron mu san cewa baya ga shi wato ita wannan muhawara da ake yi a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, akwai tarurruka da ake yi da dama a gefen shi zauren akan batutuwa da suka shafi tattalin arziki, sauyin yanayi da abin da ya shafi wato yadda za a shawo matsalar kamar ɗaukan tsatsuro ra'ayi na 'yan ta'adda kenan, wanda za ka yi ana nan ana gudanar da shi, kuma shugaba Buhari ma yana wannan zauren yanzu haka da muke maganan nan yana halartar wannan taro abin da ake ciki a yau kenan.
To, Mahmud, a shekarun da suka wuce Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da wasu muradai guda takwas da aka kira MDGs a takaice. Menene bambancinsu da waɗannan muradan guda 17 da ake kira SDGs wanda ake muhawara a kansu yanzu haka?
To, madam, su waɗannan dai da aka shata guda 17 wato muradun raya ƙasashe da umummu kenan. Bambancinsu da waɗancan da farko dai kin ga su waɗannan guda 17 ne. Waɗancan kuma takwas ne. Na biyu shine waɗannan 17 ɗin za su dora ne akan waɗannan takwas ɗin da aka fara shatawa a baya, wato su ci gaba da ɗaukan matakan da za a ga cewa an cimma waɗannan muradin. Sannan baya ga haka, su waɗancan takwas ɗin sun karkata ne akan ƙasashe masu tasowa a kansu aka shata waɗannan muradin. Amma waɗannan 17 ɗin da aka ɗiba a yanzu aka ce ana so a cimma nan da shekarar 2030, su gaba ɗaya duniya suka karkata a wato ganin cewa an sami shawo kan matsalolin da suka shafi yunwa, talauci da kyautata muhalli da dai sauransu da sauyin yanayi. Sannan kuma su waɗancan takwas ɗin har ila yau, Maryam, ƙwararru ne da masana suka zauna a ɗaki suka rufe kansu suka shata su suka fitar da su akan aka miƙa wa duniya akan cewa kowa ya wato ƙasashen da suke tasowa kowa ya amfani da su. Amma waɗannan 17 ɗin ya haɗa da ɓangaren masu ɓangaren addini, ɓangaren ƙungiyoyin fararen hula da masanan da ƙwararru da duk ƙasashen duniya. To waɗannan kusan su ne za a ce muhimman abubuwan da suka raba wato waɗancan muradu na ƙarni guda takwas da waɗannan muradu na raya ƙasashe. Amma dai suna da alamu, suna da kamanni. Misali, a can in kika duba akwai batun kawar da talauci, nan ma akwai. Can akwai batun inganta kiwon lafiya, nan ma akwai. Akwai batun sauya yanayi a can, nan ma akwai. Kin ji abin da ya raba suke na Maryam?
To, bisa ga wa'ancan muradan da aka yi, an iya cin masu?
Akwai, kamar yadda na miki bayani da farko, waɗannan 17 ɗin ɗorawa ne akan waɗannan takwas ɗin da aka shata a baya, aka kuma ci musu a wasu matakai. Ba ko waɗannan ƙasashe ba ne za a iya cewa yanzu haka sun ci, wato sun kai ga ci game da waɗannan muradu. In aka tafi da waɗannan 17 da yake gina muke bayani, akwai alamu tsakanin su. Talauci a nan, akwai magana kawar da talauci, maganan kawar da yunwa, duk akwai su a ɓangaren. So ɗorawa ne za a yi akai a tafi gabaɗansu. Kuma hakan ba lallai ba ne a nuna cewa an cimma waɗancan takwas ɗin da suka wuce a baya. Shi sa aka ɗora waɗannan 17 ɗin a kansu domin a ga abin da zai kaya nan da shekara ta 2030.
To, na san babu mamaki kila an yi bayani ko in ce shugabannin sun yi bayani akan wasu da aka yi ci nasara a kansu, ko ka san su?
Da yake kin san kowace ƙasa da yadda take tafiyar da al'amuranta, akwai batutuwa da suka shafi yadda ake gudanar da harkar mulki, akwai batutuwa da suka shafi na tattalin arziki. So, wato ba lallai ba ne kiga cewa yadda Najeriya za ta samu ta cimma wani buri ko kuma wani muradi daga cikin waɗannan muradu, ba lallai ba ne wata ƙasa da ba ta kai ta ƙarfi ta cimma waɗannan muradu ba. Kuma sannan haka ba lallai ba ne kamar yadda Amurka ko kuma wata ƙasa da tafi Najeriya ƙarfi ta cimma waɗannan muradu, ita Najeriya ta zamanto ta yi daidai da ita wannan ƙasa ba. Wannan bambancin da ake samu kenan. So, abin da nake nufi a nan shine, zaki ga misali a Najeriya akwai wata ƙasar da zaki ga a Najeriya an samu ci gaba a fannin samar da daidaito tsakanin mata da maza, samar da daidaito tsakanin yadda maza suke zuwa makaranta da yadda mata suke shiga makaranta. Ba hakan lallai yake nuna cewa in kika je ƙasar Saliyo a misali, ko ƙasar Congo ko Niger, ki ga abin ya zamanto kamar haka ba.
To, Mahmud, na gode da wannan zarafi da ka bani, muka kira sai kuma zuwa an jima kila mu tuntuɓe ka mu ji wani bayani ko mu ji abubuwan da ke wakana. Yanzu sai in ce ka huta lafiya.
Tumadalla, a tashi lafiya.
Tumadalla. Yanzu kuma bari mu leƙa birnin tarayya Abuja. Ga dukkan alamu, batun shugabancin Majalisar Dattawan Najeriya har yanzu dai tana sama tana dabo. Domin kuwa wata takaddama ta kusa hargitsa zaman majalisar da aka yi a yau. Ga Madina Dauda daga birnin tarayya da ƙarin bayani.
A zaman Majalisar Dattawa na farko bayan sun dawo hutun, batun shugabancin majalisar ne ya sake kunno kai, inda wata takaddama ta faru tsakanin shugaban Majalisar Dattawa Abubakar Bukola Saraki da Sanata Kabiru Marafan Gusau.
Yes, I am not.
Wannan takaddama ta biyo bayan yunkurin nuna goyon baya ga shugaban majalisar ne da Senator David Umaru APC jihar Neja yayi bayan jawabin maraba da shugaban majalisar Abubakar Bukola Saraki yayi masu. David Umaru yace yayi yunkurin ne domin tabbatar da hadin kan majalisar saboda ayyuka al'umman kasa aiki. Bayan haka ne ƴan majalisa 83 suka kada ƙuri'ar amincewa da shugabancin Senator Bukola Saraki. Na tambaye mai magana da yawun majalisar dattawa Senator Dino Melaye ko an samu wasiƙa daga fadan shugaban ƙasa ga abin da yake cewa.
Akwai wasiƙu guda uku wanda muka samu daga wurin shugaban ƙasa. Na ɗaya ya kawo wasiƙa na nada Executive Chairman na FIRS. Ya kawo wasiƙa kuma na nada wani MD na AMCON. Sai kuma ya kawo ɗaya na Vice Chairman, Executive Vice Chairman na National Communication Commission. Kuma daga gobe za mu fara sai su kuma aiki akan su.
Ba ku samu takarda da sunayen ministoci ba kenan har yanzu?
Muna jiran ka daga nan zuwa daren yau muna san rai za su kawo mana takarda na wanda zai sunan ministoci ke ciki.
To wani irin aiki kuka ce za ku yi?
Duk abin da ya kamata ya yi, duk binciken da ya kamata ya yi, duk tambayoyin da ya kamata ya yi za a yi. Zamanin a zo a ce an nada ka minista ka zo an ce ka yi baya ka tafi, wannan zamanin ya wuce. Wannan karin za mu yi aikin yadda ya kamata kuma mai gaskiya shi kadai zai samu fatarwa.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaishe da Madina Dauda. Biyo bayan wani hari da ‘yan Boko Haram suka kai a jihar Difa, tuni gwamnatin ƙasar ta tsige gwamnan jihar tare da naɗa wani sabo ba tare da ɓata lokaci ba. Wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari ta jiyo mana ra'ayoyin wasu daga Nijar.
Canjin gwamnan na jihar Difa da ke fama da matsalar tsaro ya biyo bayan zaman majalisar ministoci da aka yi. Shi dai Janar Abdu Kaza, wanda ya canji Yakuba Sumana Gawo, ya rike mukamai da dama har ma da na minista da dai sauransu. Ga dai abin da wasu 'yan ƙasa ke cewa game da wannan mataki.
Janar Abdu Kaza, na san shi haka sani na suna, kuma na san ya yi abubuwa da yawa, kuma mutum mai san ƙasar shi. Inda ya aikin shi ne zai da abin da ya sani, tunda ya yi rike mukamai da yawa na soja, har ma ya yi aikin gwamnati, ya yi minista, ya yi gubernar, ina jin da abubuwa da yawa kenan. Yana da experience sosai akan harkar jagoranci na jama'a da kuma na sojin kanshi kenan. Wannan experience da kare shi kenan tana iya taimakawa a samu sauyi akan harkokin da ya shafi tahiyar da ko kwanci hankali a jihar Difa.
Tun da madama kamata ya ce an kai gwamna a can wanda yake soji ne. Kamar yanzu kamar kaga jihar inda strategy ce ake so ta abin nan, kamar jihar Agadez, kamar jihar Difa, kai hattawa ma inda kamar ya kamata a ce sojawa ne ake kai, tunda kasar tamu ga irin harin take ciki. Kenan soji ko shine dama da aka mishi formation, ma formation kin yaki ce da wani waye da tsare mutuncin kasa. Kenan wannan ni gani nake abu ne mai kyau wanda aka yi da aka yi soji.
Da farko an sa wani soji kafin shi, ai da an kuna tenekalan ne aka sa kamera, da aka hudda shi kuma aka kawo hallo horon hula wannan aka sa. Ai yanzu in kuka lura ba wani hange bane na kishin kasa ko kuma hange dalilai na tsaro, a'a matsala ce ta tsakaninsu da 'yan gungun sun kula wannan abu ya abu daidai lokacin da suka samu tangarda tare da abokin tahiyarsa Ahmadu Bubakar Sise. Kenan wannan kamar me dama kura aniyar ta ne aka yi, tunda bayanan ma kuna tana wannan gwamnati ai yana haji, shine suka tumbike shi suka kawo wanda ransa ya raya musu. Kenan mu wannan abun haka muke ganin shi yanda suke yin shi kenan, ba wani abu bane ba wanda suke yin hange na kasa ko na enteran kasa ko a abubuwa ne suke yi cikin hushi. Kenan kuma duk abin da aka yi cikin wazo bai ai wada mai ido,
saboda shi dai da za a yi shi a yadda ake ciki matsalolin da ke akwai a Difa, dole shi soji zai tsaya ya aiki shi ba dai bane da farar hula, tunda akwai abubuwa wanda shi farar hula ba ya iya yin shi ba sai soji. Kenan wannan abu ne wanda aka yi na kirki, babu wata matsala a cikin wannan ni a gani nan.
A ƙarshe na nemi jin abin da doka ta ce game da irin wannan canji, sai dai abin ya ci tara. jihar Difa dai sanin kowa ne tana fuskantar matsala ta tsaro. Haka kuma kamar jihar Difar, jihar Agadez ma gwamnanta soja ne. Tamar Abari, sashen Hausa na muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger.
Larabawa ga gudumawa
la a gaishe da Tamar Abari. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 11:20. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barka da warhaka, da fatan kuna cikin koshin lafiya. Halima Jimarauce daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da wani sabon shirin noma tushen arziki, wanda yau kuma ya yada zango a helkwatar hukumar Raya Ƙoramin Haɗeja da jama'a da ke Kano. Jagoran tahiyar a yau shine wakilinmu na Kano, Muhammad Ibrahim Kwari, wanda ya tattauna da babban daraktan hukumar Sanata Masaud El Jibril Doguwa. Muhammad Ibrahim Kwari ya hwara ne da jera mishi tambayoyi kamar haka: me dalilin kawo wannan hukuma ta Raya Ƙoramin Haɗeja da jama'ari? Me makasudi kuma me ake son cimma? Sanata Masaud El Jibril Doguwa ya amsa waɗannan tambayoyi, amma ya hwara ne da takaitaccen tarihin kawo hukumar ta Raya Ƙoramin Haɗeja da jama'ari.
Ita kanta wannan hukumar ƙoramar ta haɗe jama'ari an kafa ta ne a 1976 bayan mai girma marigayi Audu Bako ya riga ya yi dam din da ke Tiga da na Bugauda. To bayan an gama wannan, ya kafa abin da ake kira Kano River Project, wadda wani tsari ne da yake so asasa noma a kogin Kano. To yin wannan sai gwamnatin tarayya ta zo take so ta kwaikwaya. A 1976 shine ta karbi wannan dam din da ke Tiga da kuma wadda yake Bugauda da wadda yake Chalawa Gochi Dam da duk waɗanda suke zagaye da nan, haka suka karba aka mai da ita hukumar inganta ƙoramar Haɗeja da jama'ari. To wannan shine ya kawo abin da yanzu muke kanshi wadda kuma muke duba. To babban abin da aikin mu shine mu tabbatar da cewa an inganta aikin noma, kuma an inganta rayuwar mutanen da suke waɗannan guraren, musamman ta hanyar noma, musamman noman nan yadda ake son shi za a iya yin sa uku a shekara, a yi na damuna sannan a yi guda biyu a cikin noman rani. To babban aikin mu shine mu wadatar da waɗannan manoman da ba su ruwa domin noman rani, sannan idan ta kama kuma a tabbatar da cewa an samu musu ruwan sha wanda zai zama mai tsafta a gare su.
Tabbatin ba da horo ga manoman da sha'anin dabarun noma.
To dama ka san idan za a bada maganar aikin noma akwai department wadda suke lura da waɗansu ayyuka, akwai department ɗin da yake lura da wannan maganar wato bada horo, akwai department ɗin da muke kiran shi agric services wadda yake sashi na da yake lura da manoma da koya musu dabarun noman da kuma ba su shawarwari akan harkar noman, da duk wani abu da ake tunanin za a yi to waɗannan su ne za su yi da ma'aikatanmu. Sannan akwai kuma wato sashen engineering wadda su kuma wato idan za a yi wani abu sabo da iji bance kamar maganar gina dam din ne a waɗansu wurin da yake da kuma ko kuma gina rijiyoyi na burtsatse ko kuma gina rijiyoyin da za a yi noma irin na zamani wadda ake sa abin da ake kira sprinkler wadda zai dinga bada noma rani, ina tsiri sama ina ba shuka, duk muna da waɗannan department ɗin.
Da kuma shi kansa kenan su aikin kula da dama-daman da ake da su kenan, tunda su ma akan ce ana musu kula da su yasa ne da
mai. Wannan ma shi ne babba, saboda ita kanta dama-daman da muke da su karkamanta, wato mutane sukan yi musu waɗansu fassara daban, saboda haka dole sai mun aje waɗanda za su lura da su. Ba kuma wai lura da su kawai shikenan su je su dinga zura musu ido ba, akwai na'urori da ake sawa da na kula da iska, da na kula da ruwa, da kuma ma wanda muke auna ruwan sama, in kullun an yi zama auna mu gani a wanne lokaci ake tunanin ruwan saman nan zai zo, ko icika mana Tigadam, ko icika mana Shalawa Gojidam, ko kuma dai ya cika mana waɗansu waɗanda muke lura da su don gudun kada idan sun cika kuma a ji a samu ambaliya wanda zai je yiwa mutane ta'adi. Saboda haka muna da mutane da yawa a nan waɗanda muka saka su waɗanda suke lura da wannan. Saboda haka wato aiki ne wanda ya jibanci wato yau da kullum, wanda dole sai an sa mutane kuma ana rubuta abubuwan sakamakon abin da aka gani na yau, mu rubuta sakamakon abin da zamu gani gobe da jibi da gata. Haka dole ne sai an yi.
Sai mako mai zuwa da izinin Allah mu ci gaba. Yanzu a madadin wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari, wanda ya tattauna mana da babban daraktan hukumar raya ƙoramin haɗeja da jama'ari, Sanata Mas'ud El Jibril Doguwa, da wadda ta haɗa mana sauti June Leathers Gresham, ni ce taku Halima Jumrau ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC. Amma da yake an ce ba a sallama a maraya, masu saurare kar ku saurin kashe rediyonku, ku dan dakata kaɗan, ga mu nan zuwa da shirin yau da gobe akan ilimi.
A gaida Halima Jimrau, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Aliyu Ibrahim Sharif Gashuwa shike da sakon farko, kace Allah ya sa canza gwamnatin jihar Difa da gwamnatin kasar Niger ta yi da wani soja ya zama dalilin samun zaman lafiya a yankin Difa. Amin. Muna jajantawa ƴan uwa da iyalan waɗanda ƴan kungiyar Boko Haram suka kashe a garin Askira Uba dake jihar Borno. Allah ya ji kansu kuma ya bada hakurin rashi. Sako daga Hadiza, matar mai kamiya Ojikwatas, Gombe. Muddin kasashen Turai ba su tashi tsaye wajen kawo ƙarshen rikice-rikicen da ke faruwa a kasashen Syria da Yemen da kuma Libya ba, to wallahi matsalar fararen ƴan gudun hijira yanzu ma aka fara. Gyara kayanka bai taba zama sauke mu raba ba. Sako daga Usman Shitu Mahuta, ɗalibi a Jami'ar Usman Danfodio dake Sokoto. Shi kuwa Iliyasu Muhammadu Tungabako cewa yi a yunkurin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na zaben ministoci a wannan makon. Allah ya sa a zabi mana masu kishin Najeriya da neman ci gaban kasar baki daya. To shugaba Buhari, sai a yi taka tsantsan wajen nada ministoci.
To kafin mu rufe shirin namu ga labarai, amma a takaice.
Sojojin Burkina Faso sun rufe duk hanyoyin da ke kusa da fadar shugaban kasa a babban birnin kasar kwana daya bayan da dogarawan suka yi yunkurin juyin mulki suka ki ajiye makamansu. Wakiliyar murya Amurka Emily Love ta aiko da rahoto daga Ouagadougou, inda take cewa ta gane wa idanta yadda sojoji ke saka kange kan hanyoyi a yau Talata, inda suka hana motoci da masu tafiya a kafa bin hanyoyin. Shugabar kwankwarin Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, Catherine Samba Panza, ta bar taron shugabannin duniya na Majalisar Dinkin Duniya da ake a nan Amurka ba shiri don komawa gida dalilin sabon rikicin da ya balle a babban birnin kasar. Rahotanni daga birnin Bangi na nunin cewa an kashe mutane da dama a rikicin kwanaki uku da ya barke tsakanin Kirista da Musulmi sakamakon mutuwar wani mutum Musulmi. Majalisar Dinkin Duniya da masu aikin agaji na Yemen sun ce yawan mutanen da suka rasa rayukansu a sanadin harin bama-bamai ya karu ya kai 130.
Masu saurarai, a nan kuma za mu dasa aya, sai kuma can anjima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin, inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan batun shirye-shiryen aikin haji da ƙasar Saudiya ke yi. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni, da injiniyan mu ta yau Ms. Nashwan, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima Jimrau da Sarfila Hashim za su kawo muku shirin yau da gobe.